kuma da Allah wata ibada da kan ja hankalin musulmi bayan kammala azumin watan Ramadana da kuma bukukuwan sallah ita ce azumin Sittu Shawwal. To game da wannan azumin da Haruna Shehu Tangaza ya tattauna da Dr. Jamilu Yusuf Zariwa malami a cibiyar nazarin shari'ar musulunci ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya inda ya fara da tambayar sa matsayin wannan azumin.
Shi wannan azumi na Sittu Shawwal azumi ne na kwana shida wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi azumin watan Ramadan sannan ya biyo da kwanaki shida na Shawwal, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ladan wanda ya azumin shekara. So kusan fa'idar wannan azumin dai guda biyu ce. Na farko, shi azumin watan Ramadan yana daidai da azumin watanni goma. Allah zai ninka maka shi aƙalla su goma. To idan ka azumci wannan kwana shidan, shi kuma kamar yadda zahirin hadisin da kuma fassarar malamai yake nunawa, Allah zai ninka maka su goma. So kaga sai ya zama wata biyu kenan. In ka tara watanni goma da watanni biyu zai zamanto cewa watanni goma sha biyu. Wannan shi ne fa'ida ta farko, mutum zai samu ladan shekara guda. Sannan kuma abu na biyu shi ne su waɗannan azumin suna iya cika shi a guraren cikas da aka samu azumin watan Ramadan. A matsayin mutum na ɗan adam zai iya yiwa a samu naƙasu a wasu daga cikin azuminsa. Allah zai iya cika shi masa da waɗannan azumi na kwanaki shida kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abin da za a yi wa mutum hisabi da shi ranar alƙiyama shine sallah. In ta zama daidai ta cika, to mutum bai da matsala. Idan kuma akwai matsala a sallar, to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a duba ko bawa yana da wata nafila ko ta ɗawu'i da ya yi, sai a ɗauko sai a cika shi da wannan ta ɗawu'in da ya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kuma duka ragowar ayyuka ma za a yi da su. Su ma ragowar ayyuka dukansu, in aka duba farillarka ba ta cika ba, akwai wani guri da yake da giɓi, to sai a ɗauko a cika shi daga ayyukan nafila.
To daga wani lokaci ne za a iya fara wannan azumin na Sittu Shawwal?
Azumin Sittu Shawwal za a iya fara shi daga rana ta biyu ta Idi. Ranar farko ce kawai ba a iya yi ba, kuma shi azumin ba dole sai an yi shi a jira ba. Mutum zai iya ɗaya ya huta, ya biyu ya huta, ya uku ya huta, amma ba wani dole ba ne wai sai mutum ya yi shi a je. Sai daga ranar biyu ga watan Shawwal za a iya fara shi.
Kamar yana buƙatar wata ɗaura niyya haka, ko dai kawai mutum zai fara ne azumin ya yi ci gaba ya ta yi?
Abin da ya fi shi ne mutum ya yi niyya tun da daddare, saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu azumi ga wanda bai yi niyya tun kafin alfijir ya ke tuba. To amma in mutum ya zamanto cewa zai ya fara azumin da safe, kamar yanzu a ce yanzu mutum bai ci abinci ba, sai ya kawai bari ma ya fara azumin Shawwal ɗin yau. In dai bai ci abinci ba, bai sha ruwa ba tun safe, shi ma ya halatta. Amma abin da ya fi shi ne mutum ya yi niyya tun kafin alfijir ya keto don ya fita daga sabanin malamai.
To waɗanda ke da rankon azumin watan Ramadana, wataƙila ko don rashin lafiya ko tafiya ko al'ada ko wasu dalilai, za su iya yin wannan azumin na Sittu Shawwal ko dai sai sun rama abinda suka sha na azumin watan Ramadana?
Gaskiya abin da ya fi zama daidai shi ne sai sun rama sannan su yi azumin Sittu Shawwal. Saboda na farko, in ka kalli hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama Ramadan, wanda ya azumci watan Ramadan, haka ya ce. So kaga tunda ya ce wanda ya azumci watan Ramadan, haka ya faɗa, to kaga wanda ya azumci wani bangare bai cika sadika ba ba za a kira shi wanda ya azumci watan Ramadan ba. Saboda haka a zahiri shine matar da ta jinin haila ake bin ta ramakon azumi 5-6-7 za ta fara ramawa ne. Idan ta fara ramawa sannan sai ta zo ta azumin Sittu Shawwal. Wannan shine zahiri, haka mara lafiya ma. Wannan shine zahiri saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan. Sannan kuma ka kalli cewa za a bashi ladan shekara ne. So kaga idan Ramadan bai cika ba kaga ba zai samu ladan wata 10 ba balle har ya samu ladan wata 2 a shi wannan na kwana 6. So wannan shine zahirin hadisin, duk da wasu sun ce ana iya farawa amma dai ba wata hujja yankakkiya wacce take nuna haka. Wasu suna kafa hujja da cewa Nana Aisha ta kambar ramuwar Ramadan har Sha'ban ko ba zai yiwu a ce ba ta yin waɗannan azumummukan ba. Wannan gaskiya ihtimal ne, hadisin zai iya ɗaukar haka da kuma ayyukanta za su iya ɗaukar haka. Amma kuma in an kalli hadisin da kyau, tunda ta ce matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai iya buƙatar ta, shi yasa ba ta yin azumin Sittu Shawwal ɗin, to wannan shi yasa ba ta rama azumin Ramadan ɗin, to wannan yana nuna cewa Sittu Shawwal ɗin ma za ta iya barinsa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba zai yiwu a ce ba ta irin waɗannan azumin na su abin na Sittu Shawwal ba. Shine nake cewa wannan abin da suke faɗa hujja da shi ba zai iya zama hujja ba, saboda Nana Aisha ta faɗi dalili da kuma hikimar da ta sa ba ta rama azumin watan Ramadan ɗin, shine saboda matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya buƙatar ta a matsayinta na matar shi. To kaga in dai za ta bar Ramadan ba ta rama ba, to shi ma Sittu Shawwal ɗin za ta iya barinsa. Don haka hadisin ba zai zama hujja wacce za a iya kafawa da ita cewa mutum zai iya yin azumin Sittu Shawwal ko da bai rama azumin Ramadan ba. Don haka zahirin hadisin dai shine sai mutum ya gama Ramadan sannan zai yi Sittu Shawwal.
To menene matsayin wannan azumin na Sittu Shawwal kansa? Mustahabi ne, sunna ne, farilla ne, ko yaya?
Azumin Sittu Shawwal sunna ne, saboda haka sunna ne kamar yadda wasu malaman kuma suka ce sunna ce mu'akkada, ma'ana sunna ce mai ƙarfi. Ba wajibi ba ne, inda mutum zai bar shi bai yi ba babu komai a kansa.
To malam, akwai waɗanda ke ganin ma kwata-kwata shi wannan azumin baya da asali a shari'a, kamar hadisan da suka zo suna ganin kamar ba su inganta ba game da wannan azumin.
Na'am. To abu na farko dai, shi wannan hadisi a Sahihu Muslim yake, kaga kuwa hadisan da suke Sahihu Muslim ingantattu ne. Yawwa, abu na farko kenan. Abu na biyu, shubhasu ta biyu shine Imamu Malik ya ce baya ganin wannan azumin kuma bai samu ana yi ba a Madina, sai dai kamar yadda za mu gani a cikamakon maganarsa, ya ce yana jin tsoron kar wasu jahilai su haɗa shi da Ramadan su zamar da shi wajibi. So idan muka kalli, abu na farko shine ba duka hadisai bane suka riski Imamu Malik, Allah ya ƙara masa yarda. Wannan yana daga cikin dalilan da suka sa lokacin da Haruna Rashid ya so ya zama da muwadda ta Imamu Malik, a lokacin da ya wallafa ta ya so ya zama da ita a matsayin constitution na musulunci gaba ɗaya, a sa ta zamanto a kanta za a dogara gaba ɗaya a hukuncen musulunci. Kaga Imam Malik sai ya hana, ya ce a'a, ai shi a iya Madina kawai ya rayu, kuma akwai wasu sahabbai waɗanda suka rayu a wajen Madina, don haka bai samu hadisansu ba. Wannan yasa a wancan lokacin ba zama da ita constitution ba. Shi Haruna Rashid yana daga cikin halifofi waɗanda suka jagoranci daular musulunci. Ya jagoranci daular musulunci daga shekara ta 170 zuwa shekara ta 193. To wannan shine uzuri na farko cewa don wannan hadisin bai riski Imam Malik ba, wannan ba zai iya zama hujja ta cewa za a rusa wannan sunnar ba. Tunda shi kanshi Imam Malik ne an rawaito daga wajen shi cewa kowa ana iya ansan magana sa kuma ana iya ajiye ta idan banda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, Imam Malik ya faɗi dalilin da ya sa baya son a yi situ shawwal ɗin shi ne kar wasu daga cikin jahilai su yi zaton cewa shi wannan azumin yana daga cikin Ramadan, wanda kuma wannan abin da Imam Malik ɗin ya faɗa a wasu guraren hakan yana iya faruwa, tunda za a ga yanzu wasu mutanen sun zama da shi kamar wajibi. Sai a dinga ganin ba in ba kai ba kamar wani abu ne a tambaye ka kayi situ shawwal. Wasu ma ya zama kamar ya zai ce ai ni da na je umara ban da ba sai da na tsaya ne situ shawwal. Sannan idan muka kalla za mu ga manya-manyan malamai a mazhabar malikiya sun yi ƙarin bayani sosai cewa wannan ba makaruhi ba ne wannan azumin, kuma za a kalli illar da ta sa Imam Malik ɗin ya ce makaruhi ne a zamaninsa na cewa ka a sadar da shi da Ramadan. Kamar in ka kalli Imam Al-Baji wanda sanannen malami ne a mazhabar malikiya, sannan kuma idan ka kalli Dirdir shi ma malami ne a malikiya kuma a ƙarshe-ƙarshen nan, tunda yana da littattafai da ya yi sharhin su. Ina ga daga cikin littattafansa ma akwai sharhin Mukhtasar Al-Khalil, wanda littafi ne wanda bai ɗau zamana da yawa ba. So sun yi bayani cewa ba makaruhi ba ne wannan, kuma za a kalli illar da Imam Malik ɗin ya faɗa, in dai ta gushe to wannan azumi ne mustahabi wanda za a ci gaba da yin shi.
To amma su
haka ne hadisi ne tabbatacce, ya zo a Sahihu Muslim, ya zo a Abu Dawud, ya zo a Tirmidhi, ya zo a Nisa'i.
To amma su me sauran mazahib ɗin suke cewa game da shi, sauran mazhabobi game da shi wannan azumin?
Duka sun tafi akan mustahabi ne, Shafi'iyya, Hanabila, duka sun tafi akan cewa mustahabi ne, kuma sunna ce wacce take mai ƙarfi, kuma ba iya mazhabobin biyu ba. Shine maganar mafiya yawancin malamai cewa sunna mustahabi ne. Ya zo ya tabbata a hadisin Abu Ayyub Al-Ansari, kuma kamar yadda nace ma hadisin yana cikin Sahihu Muslim, cikin Sunan Tirmidhi, cikin Sunan Nasa'i, yana cikin Abu Dawud. So kaga a takaice a cikin kutubu sita manyan kundayen musulunci waɗanda ake dogara da su, a wajen hadisi guda hudu sun rawaito shi.
Dr. Jamilu Yusuf Zarewa kenan, malami a cibiyar nazarin shari'ar musulunci ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya.